India tana da mutane miliyan 12 da dubu 300 masu fama da cutar COVID. Kasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar, wato miliyan 30,500 da kuma miliyan 12,800, kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta John Hopkins ta fada. Hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe. Masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar Vila Nova Kashinura da ke birnin Sao Paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda aka rantsar da sabon shugaban kasar Bazoum Mahamat. Sula Barma gare ka.
To Haji Barma, ya ta kaya wajen rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar?
Yawa Malam Ibrahim, kamar yadda ka bayyana, biki an riga an yi shi, wato an rantsar da sabon zababban shugaban kasar Nijar Bazoum Mahamat, wanda a yayin wani bikin musamman da aka shirya a cibiyar nan da ake kira Center Mahatma Gandhi da ke birnin Yamai, inda shugaba Isuhu mai barin gado ya damƙawa shi Bazoum Mahamat ragamar mulkin jamhuriyar Nijar domin soma wani sabon wa'adi na shekaru 5. Kuma abinda za a ƙara anan shine cewar bikin an yi shi ne tare da halartar kotun, wato alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa da shugabannin ƙungiyar addinin Islama.
Ya za ka ce game da halartar manyan baki da sauran jama'a wajen wannan rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar?
Manyan baki gaskiya sun halara sosai daga sassan duniya. Shugabannin kasashe kusan 10 ne suka halarci wannan biki, yayin da wasu shugabannin wato suka aiko da wakilansu, imma mataimakin shugaba ne ko kuwa prime minister da shugabannin majalisun dokoki. Haka dai wato waɗannan manyan shugabanni da shugabannin kasashen da suka halarci wannan biki galibin su shugabannin kasashen Afirka ne, waɗanda suka hada da Mali da Ghana da Liberia da Guinea, Equatorial Guinea da dai sauran shugabanni da na Senegal su ne waɗanda suka halarci wannan biki. Sannan akwai shugabanni daga tarayyar Najeriya, irin su gwamnoni wajen akalla 8 daga Najeriya. Haka akwai sarakunan gargajiya waɗanda suka halarci wannan biki.
Me za ka ce game da yanayin tsaro da kuma yadda jama'ar ƙasar suka ga wannan rantsar da sabon shugaban ƙasa nasu?
To yanayin tsaro ai ba a magana, Malam Ibrahim. Gaskiya cikin yanayin tsaro an tsaurara matakan tsaro sosai a kewayen wurin da aka gudanar da wannan biki, haka kuma a cikin ɗakin taro da kuma harabar gidan.
Shin akwai wani martani da 'yan adawa suka nuna game da wannan rana ta rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar?
To 'yan adawa dama kamar yadda suka bayyana farkon makon nan, wato har yanzu suna nan akan bakansu na cewa suna da sha, wato a dangane da wannan sakamakon zaɓe na cewa su dan takarar su ya ci zaɓe illa kawai an murɗa ne kuma ba za su amince ba.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh, inda ta kashe akalla mutum 3 a ta bakin 'yan sanda da waɗanda abin ya faru a idansu. Baturen 'yan sandan yankin Ahmad Sanjir Murshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage, bayan da ya dauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa su kashe wutar. Wasu mutanen kuma da dama sun jikkata, har yanzu ba a san me sanadin wutar ba. Hukumomin ba da agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya, inda ta kashe mutane 15, wasu 560 suka samu raunuka, yayin da kuma kusan mutane 45,000 suka rasa mahalli. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar, ciki har da kansilan kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint, sannan a kawo ƙarshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa cikin hanzari a Myanmar, sannan ya allawadai da amfani da ƙarfin makamai da dakarun tsaron ƙasan da 'yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokuraɗiyya cikin lumana. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara. Kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai, sannan kuma duka ɓangarorin su nisanci tarzoma.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karin Najeriya za mu nufa inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar Rabiu ya buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi kan batun ganin watan Ramadan. Muhammad Nasir Gareka.
Tabbatuwar ganin wata a musulunci shike tabbatar da soma kidayar kwanakin watan da kuma soma ibada wanda ake yi a cikin wannan wata. A Najeriya, shugaban majalisar koliya kan lamura addinin musulunci ne shari'a ta baiwa iznin sanar da musulmi ganin watan musulunci, wanda kuma aiki ne wanda majalisar mai alfarma sarkin musulmi ke gudanarwa a kowane wata, a cewar shugaban kwamitin duban wata na majalisar kuma wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu.
Abin da ya kamata kowa shi dauki cewa wannan aikin wajibi ne na ba wai sarkin musulmi ba kawai. Sarkin musulmi bai faɗi cewa a tashi da azumi ko a ji azumi sai ya tabbatar da cewa an ganshi, sai ya bada sanar zuwa. In duk ƙasa ba ganshi ba, shikenan sai a yi 30. Hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Amma mutane wani bai kuma dibin wata tun daga Ramadan bai saki diba yamma balle shiga wani wata a ciki. Sai Sha'aban ya zo ya kare, sannan ya ce zai duba, wani ba bai koyi duba ba. Amma dai sai ya shagar da magardame, to mi sarkin musulmi zai karu da shi in ya ce duk jama'ar duniya ko jama'ar Najeriya su tashi da azumi, ko mi zai rago da shi in ya ce a ji azumi. Amana ta Allah ba shi, kuma ita ce yake shi ke tsarewa ya yi cewa an tabbatar da an ga wata ko ba gan shi ba.
Shi kan sa mai alfarma sarkin musulmi a lokuta da dama yakan ji hankulan jama'a akan abin da ya shafi ganin wata, kamar lokacin wannan taro da ya yi da uwayen ƙasa 86.
Hakkin ku ne zama kuna shugabannin ku ilmantar da jama'a. Wanda kan ku yake ga maganar wata ko watan Rajab ne ko watan Shawwal ne ko wani wata ne da muke jira a ruwa ko shi yake ku ya wata kan ku saka da su ba mu shi da mayoyi. Yin zaɓi muna da hukumuna da hanya da bakar mai karfi wanda muke bi kayan mu tabbatar cewa an ga ko ba gani ba. Hanyoyi daban-daban kuma akwai su, ba hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah sa ya sauka ya kama sauki.
Sai dai duk da haka wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna akan farawa ko kuma karewar watan Ramadan, kamar yadda aka samu a shekarar bara ta 2020. Shugaban kwamitin duban wata Farfesa Sambo Wali Junaidu ya ce jama'a fa su sani duban wata amana ce.
Abinda da muka yi karfafa don Allah mutane su zo su dubi wata, kuma a yi karatun tanaso na cewa wata shi kan canza wuri dangane da yanayi. Lokacin dari yakan kauce wurin da shike lokacin bazara da shike to ya bambanta lokacin da shike cikin dare ko lokacin damana to waɗannan duk abubuwa ne wanda kamata mutane su nemi ilimi kuma kowa da jaddubi mata ya san amana ta Allah ya aza gare shi don shi kane wanda ya ci an ga watan ba takara na aka yi wallahi a ci to a bashi ya ci takara a bashi biliyan kaza don ya ga wata.
Yanzu dai da ya rage kwanaki kaɗan ga somawar watan Ramadan kwamitocin duban wata sun bayyana fatar cewa jama'a za su yi aiki da umarnin da suka bayar domin ƙara samun haɗin kai a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Akai da Muhammad, yanzu kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyar da Allah Kautal Hori ta ce ita fa ta damu sosai game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma yadda al'amarin ke shafar ta. Madina Dauda gare ki.
A lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore, Abdullahi Bello Badejo, shine ya koka akan abin da ya kira ɓata suna da ake yi wa ƴaƴan kungiyar a duk lokacin da wani abu ya auku. Badejo ya bada misali da abin da ya auku da gwamnan jihar Benue, da wanda ya auku a Kudu, da har aka farwa sarkin Fulani, da kamun kuma Ardo da Tijo, har ma da waɗanda ake kwace musu dabbobin su a dazuka da suke bi domin kiwo. Abdullahi Bello Badejo ya yi ƙarin haske.
Muna cikin barazana, muna cikin tsaka mai wuya, babu makasa a cikin Miyetti Allah Kautal Hore. Kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore ba kungiyar ta'addanci bane, kungiyar mu kungiyar kare raye tattalin al'adu ne na Fulani, da kuma kyautata zamantakewan Fulani da waɗanda ba Fulani ba, da kuma kare muradun su a duk inda suke.
To sai dai ga ambassador Muhammad Isa Dodo, yana ganin waɗannan batutuwa na da alaka da rashin tsaro, inda ya tsokaci yana cewa
gwamnatin tarayya katta bar tsaro kawai a kanta, ta tabbatar da cewa ta hada da gwamnoni, ta hada da local government. Gwamnoni suke da suna da sarakuna, sarakuna suna da hakimai, hakimai na da magaddai, magaddai na da masu unguni. Sai a je kowane karamar hukuma local government kenan a yi masu team din su na tsaro.
Amma kuma ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Garedin Gyaɗe ya ce hukumar 'yan sanda bata kau da ido akan waɗannan korafe-korafen ba.
Ina tabbatar da cewa 'yan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan, kuma sun san haƙƙin ɗan adam, kuma sun san abubuwan da suka rataye a wayansu. Gwargwado ana ƙoƙari a aiki a kansu, amma dai muna fatar ƙungiyoyi na ƙasar nan za su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar nan. Kuma matasa suna da rawar da suka iya takawa wajen ba da wannan gudunmuwar.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne fadar White House ta gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke nuna wa Amurka 'yan asalin Asiya da wasu 'yan yankin tsibirin Pacific a nan Amurka. Lamarin da ya nuna matsalar ta karu matuka cikin sama da shekara guda. Yau batun da filin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. Bada White House ta gwamnatin Amurka ta kaddamar da wasu tsare-tsare don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke yi wa Amurkawa 'yan asalin nahiyar Asiya da wasu 'yan yankin tsibirin Pacific a nan Amurka. Lamarin da bincike nuna cewa matsalar ta karu matuka a cikin sama da shekara guda. Wannan mataki da gwamnatin shugaba Joe Biden ta dauka na zuwa ne 'yan makonni bayan kisan wasu mata Amurka 'yan asalin Asiya 8 da wani dan bandigayi a birnin Atlanta da ke jihar Georgia. Wata sanarwa da fadar ta White House ta fitar a farkon makon nan ta ce a dukkan sassan Amurka ana ci gaba da nuna alhini da fushi kan yadda wasu ke kai hari tare da nuna kyama ga Amurkawan asalin nahiyar Asiya, musamman ma mata da 'yan mata. Sanarwar ta kara da cewa kamar yadda shugaba Joe Biden ya faɗa a lokacin jawabinsa na farko da ya yi a hukumance, kai har nuna kiyayya ga al'ummar Asiya bai dace ba, bai kuma yi kama da